نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير لتنين 26 غوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو الآيادة أريه أولى 36 daidai da 13 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2015. Wannan shine kaset na 29 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafan al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zur'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam al-Thani, Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara. Littafin Zadul Ma'ad mausu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Littafi ne komai da ruwanka dangane da tafarki da shari'a da tsarin al'adun rayuwa da ainihin irin addinin da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya rayu a kai, da dangantakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da mutane tun daga cikin iyalai da ƴan uwa da sahabbai da ma kafirai waɗanda ya yaƙe su, da kuma dukkan abin da ke da alaƙa da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Kamar ka ce Ibn al-Qayyim yana yin sharhi ne na gabar da take cewa wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama. Wannan littafi Ibn al-Qayyim ya rubuta shi a halin tafiya, a halin ya bugarun su na ƙasar Dimashku zuwa aikin haji a ƙasar Saudi Arabia. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Muna bidiyan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya a inda yake tattauna mana mas'ala dangane da ainihin ɗabi'un da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gudanar dangane da kasuwanci, saye da sayarwa, da rance da bashi, irin abubuwan da suka faru tsakanin shi da mutane, har inda yake mana bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana yin raha, baya faɗan komai sai gaskiya a cikin rahar shi. Sannan kuma yana zuwa gaida mara lafiya, yana zuwa jana'iza, duk in an gayyace shi wata walima ko wani taro, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa wannan kira. Ana ganin shi tare da talakawan mutane, yana magana da su, yana hulɗa da su, baya wulakanta kowa. Zaka iya ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama ka gan shi ga wata ainihin mata wadda take matar da mijinta ya mutu bazawara, tana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka marayu, haka talakawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da girman kai ko miskal zarat. Sai muka kwana inda yake cewa faslun wa sabaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi nafsihi ala al aqdani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi tsire na gudu da kafar shi shi da ainihin wani, sun yi shi da Aisha, za mu zo mu ji. Duk wannan yana nuna tawalu da ainihin kankan da kai da iya zama da mutane. Wa sara'a, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kokuwa, yayi ainihin kokuwa tsakanin shi da wani. Gashi a kasa mala yake cewa Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 478 a cikin babul Kitabul Libas, da Imam Tirmidhi a lamba ta 1785, da kuma ainihin wato shi ma a Kitabul Libas. Wannan hadisi Tirmidhi ya ce hadisun gharibun laysa isnaduhu laysa bil qa'im wala na'rifu abul hasan al asqalani wala ibn rukana. A takeice isnadin wannan hadisi yana da ainihin matsala, isnadin da ya ruwaito cewa gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi kokuwa shi da ainihin Abu Rukana, kuma wai har Abu Rukana din ya kayar da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan hadisi bai inganta ba a takeice jama'a. Wa khasafa na'alahu bi yadihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin khasafa a larabci, abin da yake nufi shine wato faci ko mending, takalmi ya tsinke a jona shi ko a mushi walda ko a saki mushi rawul, duk wannan shine mending ko gyara. To manzon Allah ta kai shi ki gyara takalminsa sallallahu alaihi wasallama, agwan yana tawalu da rashin maida duniya a bakin komai. In ya sanya da takalmi ya tsinke ko ya farke ko sol din shi ya yage, zai samu kayan gyaran shi da kanshi, kusa da zare da abin nan da gam da komai, ya shafa ya gyara kayan shi. صلوات الله وسلامه عليه ورقع ثوبه بيده sannan yana yi mutufafin shi faci shi ma raka facin tufafi mahu da za a sa a ainihin wato daura wani kelle a dinke a jiki ko a yi wasan tela ake ce me ko ko kuma a sakin take wurin da ya tsage ko inda zare ya warware da allura hannu ko da allura keke wannan shi ake ce maraka wannan ma da kanshi yake alaihi salatu wassalam waraka adilwahu haka nan guga da yake amfani da ita ko bokiti idan ya tsage ko ya fashe da kanshi zai nemi kaba ko ya nemi ainihin igiya ko waya wanda ake faci da ita ya face kayan shi wa halaba shatahu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake tatsan nonon akuya zai tsuguna ya kama akuya ya tsuguna ya tatsi nononta da kanshi wa fala saubahu kuma haka da kanshi yake ainihin gyara tufan shi wankewa gogewa dinkewa da dinkewa komai yana yin kayan shi wa khadama ahlahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa matan gidan shi hidima ya dibi musu ruwa a rijiya ya kai musu bayi ya taya su kankade daka ya taya su ainihin tata tatan kamu ya taya su wanke wanke ya taya su yi ma yaran gida wanka waɗannan su ne hidima da mata suke suka saba in za su yi share-share ko kwalema da shi ake yi sallallahu alaihi wa sallam wa nafsahu kuma yi wa kanshi wannan hidimar manzo Allah in zai wanka bai jira sai an kai mishi wanka bayi zai ɗauka da kanshi ya kai ya fito da bukiti duk abin da zai da kanshi zai nema ya yi ya je kitchen ya ɗebi abinci da kanshi ya wanke kwanukan da ya ci abincin duka wannan hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya jira wai sai an yi mishi in an yi mishi ba zai ki ba amma baya jira ko kuma ya samu riya kishin gida komai sai dai ya bada oda yadda maza suke yanzu wani ma gashi ga cokali sai ya ce taho nan miƙo min cokalin nan tana daga can cikin gida ko tana tsaka gida tana aiki shi kuma ga cokalin yana kallo amma sai ya kwalla mata kira lantana in ta zo ya ce miƙo min cokalin nan wannan ya daga cikin jabberanci na maza Allah shi kyauta da nuna mulki ko cewa ai ni ne mai gida wa hamala ma'ahum al-labna fi bina'il libna al-labna fi bina'il masjid kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da jama'ar sa tare ake daukan tubali sanda ake gina masallacin sa kamar yadda muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine jagoran dukkanin al'umma ana gina masallacin sa gini na farko da aka yi a Madina bayan isarsu shi ma da kanshi ya zama dan kwadago da shi ake aikin ba wai ya tsaya a gefe ne ko ya samu ta inuwa ya zauna yana shan juice ba yadda kowa yake aiki shi ma ka yake sallallahu alaihi wa alihi sallama iya kamata manyan musulmai kai koyo da irin waɗannan jama'a kuma wannan shike ba mutun girma shike sa mutane su girma ma ka su gane cewa kai ma ka yadda kai mutun ne baka dauka kafi kowa ba aga kana yin irin abin da mutane suke yi na dabi'a ka duba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana gini yana daukan tubali shine Anas ya gare kai wannan abin da bai dace ba ya mu muna matasa yara kanana manzon Allah daraja shi zai zo yana daukan gini kayan gini sai ya ce manzon Allah ka koma inuwa ya rasulullah zan dinga yin nawa da naka Ammar kai amin ko Ammar ne ce zan dinga yin nawa da naka ba wai an dauke manzon Allah bane a yanzu wani ne ya wakilce shi sai ya zama shi yanzu Ammar yana daukan tubali guda biyu kowa na daukan daya shi kuma yana daukan biyu manzon Allah ya ji dadi ya mishi addu'a sallallahu alaihi wa sallam na'am
kana da wani samu ko kana da wani matsayi suka ga kana wa'in nan gidan a cikin gida ne ga iyalin da zai su ce a iyalin mallaki kuma idan a waje ne kana yin wani abu haka ayyuka da ya kamata ka yi ga kowa ce sai su ce ba ka da godiyan Allah an yi maka kana da arziki amma ka tsaya kana wa hajjaka
sai a musu bayani a ce muna bin sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka yake yi da su kansu mata din da zaka taya su aiki sai ka gaya musu cewa to fa sunna ce muke bi ba muna so mu koyi da manzo Allah ne kuka dauka wai muna yi ne dan asirin ku ya kama mu ko dan muna matakar kaunar ku fiye da kima a muna yi haka ne saboda wannan shine sunnan mai gidanmu malam Albani Allah ya gafarta mishi bana mantawa a wa'azin da aka yi a ina jin mai sauni malam da kanshi fa ya fal waya yana gyaran lasifika ka duba darajar irin malam Albani lasifika ya hawo ya gyara da kanshi akan falwaya ana ta mamaki yaushe irin wannan babban malami zai hawo lasifika yana gyara ta kowa ya gani anan ana aiki duk abin da yake da tattare da shi zuwa yi da shi idan ba zai yi ba lokacin da ake aikin markaz da bai samu halin zuwa ba sai tura yayin shi ce kuje ku, to shine irin wakilci din kenan. In ba za ka samu hali ba sai ka tura wani ko ka bayar da kudin margudan aikin ka, ya zama dai kai ma ka zama kana da amfani a cikin society, kar ka zama kamar gunki kawai kana tsaye haka kikam duk abin da ake baka iya ba, wannan ma sai kashe maka jiki ya lalata ka, baka da wani kuzari, baka da charisma, baka da stamina. Da haka kar mutane wajen sun ga mutum wadaci ya fito yana gyaran kwata, yana gyara kwatar gidan shi ko yana taya ma'aikatan gidan shi aiki, sai ya ce bai da godiya Allah. A'a, ba rashin godiya Allah bane, wannan ita ce tsantsar godiya Allah, da nuna ma Allah kai har yanzu mutum ne kadai ba komai bane kai. In za a aikin gayya a unguwa a gada kai za a yi, to misali yanzu zuwa jana'iza, ai mun karanta manzo Allah yana ba jana'iza, amma za ka galibi manya ba su zuwa jana'iza har malamai, sai a kyale yara kadai da gawa da ustazai su ake bari da gawa, kuma wasu ba su ma da ilimin abin da ya kamata a yi. Malaman fa malamin ya yi kokari shi ne ya yi limancin sallar gawa, iyaka abin da yake nan yana gama kawai yana rike da tarbin shi sai ya kauce, sai a zo duka talakawa ne da jahilan gari da amawa za su san yadda za su yi da gawa, shi kuma ya koma rumfar an san gaisuwa ya zauna, da yi sunna ba ya fara bid'a, ba ka suke yi ba, yanzu shi ma wannan godiya Allah ne kenan. Shi ma na shi ne asalin rashin godiya Allah. Ga inda za ka je ka samu lada ka zauna kana bid'a, kowa ya sani wannan shi ne al'adar mutane, galibi in aka yi mutuwa manya-manya ba su zuwa makabarta, in kuma sun je ma to suna zaune a cikin motocinsu sun buɗe kofar direba sun zuro kafarsu haka suna kallon mutane kallon biyu ahu. Allah shi kyauta. Da shi ne malam sai yake cewa wara bata ala batnihi alhajara min alju'i taratan, wani lokaci saboda tsananin yunwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura dutse a jikin cikinsa, sai sa dutse sai sa daure shi da majanyi dan ya danne cikin kada ya danga kukan yunwa, da shi da sauran jama'a shi ahli sufa talakawan gari waɗanda suke kwana a masallaci ba su da gida ba su da inda suke cin abinci, a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake zama, kuma duk abin da yake yi sai ya nemo su. Mun karanta nan ranna ko ba anan bane hadisin Abu Huraira, wanda Abu Huraira yana cikin yunwa irin wannan yunwa birgima ma yake a ƙasa har su ma yake saboda yunwa, sai aka kawo manzo Allah nono irin wannan nonon ƙwarya ɗaya kamar a ce yanzu roba guda. Abu Huraira yana ganin to wannan nonon fa alhamdulillah yanzu shi da manzo Allah su sha. Manzo Allah ya ce aje a kira ahli sufa din nan dukan su tawo sun fi su 50 duka suka sha wannan nonon, da talakawa yake yin harkar shi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Wa shabi'a taratan, wani lokaci kuma yakan ci ya koshi. Wa adafa, kuma yakan ainihin tarbi baki ya musu liyafa, ma'ana ya basu abinci da masauki ya kula da su ya fira da su. Wa udifa, kuma shi ma yakan bakunci wani, wannan yana cikin dabi'a. Wa tajama fi wasati ra'sihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi qahu a tsakiyar kansa, an mushi qahu a tsakiyar kansa. Wa ala zahri qadamihi, da kuma akan doran bayan kafashi. Wahtajama fil akhdaini wal kahili wa huwa ma bainal katafaini, ya kuma ainihin yi qahu a jikin ainihin al akhdaini, kunkuncin sa guda biyu. Wal kahili, da kuma kafadan shi, dokin kafadar sa. Wa huwa ma bainal katafaini, tsakanin ainihin wato kafada da kafada nan kenan, doran wuya ko doran abin din shi, doran kafadarsa. Duka yayi waɗannan wata dawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha magani, yayi ainihin wato magani, shan magani ko kula da lafiya, yayi medication. Wakawa wa lam yaktawi, ya ainihin yi ainihin mawani, ya bada umarni an yi wa mutane lalas. Walam yaktawi, amma shi bai nemi a yi masa ba, domin lalas duk da yake ainihin wato magani ne, amma yana nuna akwai magani ne mai tsanani, magani ne kuma wanda yake yana da ainihin wahalar sha'ani, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kamar kyama game da irin wannan maganin, don karfe ne za a sa a wuta sai ya yi jazir sai a ɗana wa mutum, ɗana a ɗana a ɗana haka a jikin ainihin wato hannu nan wajen fawa, ana yi kuma a cinya, ana kuma yi a gadon baya, kuma dama akan yi shi ne idan cuta ta kici ta cinyewa, zazzabi ko shawara in ya damu mutum ko basir, sannan ake yi shi shine magani na ƙarshe da ake wanda in dai ba a warke ba sai dai a jira ajali. Allah ya tsare mu. Waraka walam yastarqi, kuma yema wasu ruqya, shine yema mutun tofi. Walam yastarqi, amma shi bai nemi kowa ya mu, bai taba neman kowa ya mishi ba. Wa hamal marida mimma yu'dhi, sannan ya bai wa mara lafiya kariya. Yau marasa lafiya umarni da su samu kariya daga abin da ya cutar da su. Wa usulut tibbi thalatha, Ibn al-Qayyim bayan kasancewar shi malamin fiqh da hadisi da tafsiri, kuma malami ne likita na musulunci, da haka inda ya samu wata gaba, duk da yake a can gaba za a je inda zai bayani dalla dalla game da tsarin shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da rashin lafiya, game da warkar da cututtuka, game da kula da jinya ta marasa lafiya. Amma yanzu ya samu wata ƴar gaba, sai ya maza ya ce usulut tibbi thalathatu, ka'idojin warkar da cututtuka, ka'idojin kula da lafiya, ana kafa watan kula da marasa lafiya ne ƙarƙashin tushe guda uku. Akwai alhimya wa hibzu siha wa istifragul madda almudirra. Akwai alhimya, shine kariya, protection, a kare cuta daga zuwa ga mutane. Prevention da ake cewa, ko is better than cure, ma'ana a hana cuta zuwa inda mutane suke ta hanyar sanya maganin sauro a waje, samun waɗannan riguna masu kare sauro ko abin kwanciya, yin feshi na magani, cin abinci lafiyayye da makamantansu. Hana cakuɗeɗeniya ne a tsakanin masu lafiya da marasa lafiyan da ke da cuta take da adwa, duk ya cikin protection. Yin rigakafi wanda yake tabbatacce a musulunce, ba irin wannan na ainihin maguzanci ba, ba wanda yake yana da matsala ba, duk ya cikin protection. Kwana a wuri wanda yake mara cuta, cin abinci mara cuta, shan ruwa mara cuta, kuma rashin cin abinci fiye da kima yana cikin kariya. Mun gane? Wa hibdu siha, da kuma kiyaye lafiya da mutum yake da ita. Kada mutum ya abin da zai wahal da lafiyarsa, kada mutum ya sha guba, kada mutum ya aikin da yafi ƙarfinsa, kada mutum ya yunwatar da kanshi fiye da kima, kada mutum ya sha ya ci abinci wanda yake contaminated, wannan yana cikin hibdu siha. Wa istifragul madda almudirra, da kuma fitar da abin da yake mara kyau da mutum ya riga ya ci. Shine kamar a ba mutum zuma ya tasha, dan abin da ke cikin cikin sa wanda ruwa cikin shi ya fita gaba daya, shine wannan istifrak. Wa qad jama'a Allahu ta'ala lahu wa li ummatihi fi thalathati mawadhi'a min kitabi. Allah subhanahu ta'ala ya tattara waɗannan bayanai ga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da al'ummar sa a wurare guda uku. Fahamiyal mariba, fahamal marida min isti'malil ma'i khashyatan min ad-darar. Sai Allah ya tsare mara lafiya daga amfani da ruwa domin tsoron cutarwa. Fa qala ta'ala, Allah yake cewa, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Idan kun kasance marasa lafiya, ko kuna halin tafiya, ko kuma ɗayan ku ya dawo daga bayan gida, ko kun tara da mata, sai ba ku samu ruwa ba, sai ku taimama da ainihin ƙasa mai tsarki. Wannan ita kafsan da suna ayatul tayammum, wadda ta sauka lokacin da aka je yaƙi aka samu matsala. Hadisin na cikin Sahih Muslim, riwaya shi mafi cika, ko kuma wasu wurare da Bukhari ya ruwaito kissar wannan ainihin abun hawa wanda ya kwanta akan abun wuyan Ummu Salama ce ko Asma'u, wanda Aisha ta ara, abun wuyan Asma'u da Aisha ta ara, da aka zo sai ya fadi, ba a sani ba, sai raƙumi ya kwanta a kan shi. Manzo Allah kuma ya ce ba za a tabba sai an gan shi, aka yi ta yawo a daji ana neman shi, a lokaci ya ƙure musu, ashe yana nan ƙasar raƙumin. To da gaske aka samu wani sabi, ina jin Abdurrahman ɗan Auf ya samu matsalar rashin lafiya, ba zai iya yin alula ba. Sai Allah ya saukar da wannan aya. Ka karanta sharhin ayar da bayani a kanta a cikin littafin tafsiri na al-Imam al-Qurtubi, da kuma littafin ainihin sharhin Muslim na ainihin wato al-Qadi Iyad, da ɗayan sharhin na al-Imam Abul Abbas al-Qurtubi al-Mufhim lima ashkala min iktisari Sahih Muslim, duk sun yi bayani akan abin da ya faru aka saukar da aya. Ina fata mun gane wannan. To kaga anan sai ya ce, in kuna halin rashin lafiya kar ku taɓa ruwa. Kaga shi mara lafiya ba wai bai samu ruwa ba ne, illa rashin ya taɓa ruwa saboda in ya taba ruwa kuma lafiyar tashi za ta ƙara dagwalgwalewa. Ina fata mun fahimci wannan. Na'am. Duk abin da ya samu na abin da yake na ɗabi'a ne a wajen sai ko da ƙasar da ta zuba a ƙasa ne sai ya amfani da ita. Idan kuma bai samu komai ba zai iya yin sallar shi a haka. Saboda sallar maktuba ce, mawquta ce. Asali abin da ya kamata mutum ya irin wannan doguwar tafiya tun za a tafi sai kai alulaka kafin a hau. Ka zama ka hau motar da alula. Idan lokacin wata sallah ya riga ya yi sai ka jawo ɗaya kai. Tun farko ma'ana lokacin sallar azhar ne. Ko lokacin magariba ko isha sai ka yi waɗannan sallolin. To in an ci gaba da tafiya har lokacin wata sallah ya yi alulaka tana nan dama kana da alula. Alulaka ta riga ta karye sai ka samu yadda za ka yi ka ainihin yin alula taimama. Saboda kafirai ne direbobin ko kuma 'yan duniya ne ba sa tsayawa. Kai kuma musulmi ne ba za ka bari lokacin sallah ya wuce ba. Na'am. Ta asuba ce ko? Ya danganta ga irin road din. Ko? Eh road din da za ka bi. Sai gari ya waye. To ba za ka bari sai gari ya waye ba. Daga lokacin da lokacin asuba ya yi sai kai taimama. In ba ka samu taimama ba sai kai sallah haka. Karanta littafin talkhisin sifatul salah na Albani dai maganganun nan akai jirgi da mota da jirgin kasa da makamantan su zaka samu matsala sai kai sallar di yadda ya samu. Na'am. Shi ma ya zama marda shi ma ya samu uzurin da zai taimama ba za ka sa ruwa a jikinka kuma ka kanya taso ba. Ba ku yi nim kake magana ba ita ce ake mutane idan ka taɓa ruwa sai kai ta abin nan ko kai ta jin ƙaiƙayi shi kenan ai marid ne shi ma tabbas insha Allah fa abahal tayammuma lil maridi himyatan lahu kaga sai Allah ya halasta taimama ga mara lafiya dan kare shi daga ƙara lalacewar lafiya da ta rage a jikinsa kama abahahu lil adim kamar yadda aka halasta ma wanda bai samu ruwa ba. Wa qala fi hibdus siha to mataki na biyu kuma game da kare lafiya shine hibdus siha yace faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yake bai da lafiya ko yana halin tafiya to ya rama wannan ainihin wato kwanaki na azumi a wasu kwanaki daban fa abaha lil musafir al fitra fi ramadana hifzan li sihhati kaga sai aka halasta wa matafiyi wanda lafiyar lafiyar shi kalau aka halasta mishi ya sha azumi cikin ramadana saboda a kiyaye lafiyar shi li alla yastami'a ala quwwatihi as-sawm wa mashaqqatu as-safar saboda kada kunci biyu ya hada kan shi shine ga wahalar azumi ga kuma wahalar tafiya domin ta kanta tafiya wahalar ta tana zaman kanta ne as-safaru qit'atu min al-azabi kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim kai ya zama gashi mutum yana azumi gashi matafiyi to wahala biyu za ta haɗu mishi zai iya samun talaf na rashin lafiyarsa yanzu shi yana da lafiya sai aka kiyaye lafiya daga kata lalace wancan kuma yana da rashin lafiya sai aka kiyaye ta daga kata ƙara raguwa mun gane sai aka ce to matafiyi ya ci abinci ya rama a wasu kwanaki duk abin da yake da suna tafiya ya halasta wa mutum ya sha azumi in ya ga yana so ya sha ka'idar dai kawai shine yayi abin da zai zama mishi mafi al'ala idan ya ga zai sha wahala ya sha ruwa in ya ga zai iya yayi in ya sha ruwa wancan yayi aiki da rukhsa laysa min albirr siyamu fi safar idan yayi azumi yayi aiki da azima wa anta sumu khairul lakum shikenan kada wanda yake azumi in ana halin tafiya ya dinga jin haushi ko yana ganin rashin kirkin wanda ke shan ruwa ya dinga ce mishi kai ka cika ragwantaka kada kuma wanda yake shan ruwa ya ga cewa mai azumi shi kuma ya cika zafin ka addini haka sabai suke tafiya wani na azumi wani na shan ruwa masu azumi ba sa ce ma masu cin abinci ku ragage ne masu cin abinci ba sa ce masu azumi ku ba kwa jin tausayin kanku kun cika zafin kai kowa ya abin da ya ga ya dace kamar yadda misali idan lokacin cin abincin rana yayi a san da ba a azumi ba a ce dole kowa karfe ɗaya sai ya ci abinci, kowa zai ci ne gwargwadon bukata. Wani da zarar an yi sallah azhar zai nemi abinci ya ci, wani kuma ba zai ci ba sai can wani lokaci. Haka kowa ya abin da yake ganin ya dace ga shakhs ɗin shi, dai ji tsoron Allah, Allah ya sa abin da ke cikin zuciyar shi. Allah ya tsare mu. Na'am. Eh. A'a, wanda yake halin kan tafiya ne, banda wanda ya isa inda zai je. Ma'ana mutum za shi Lagos, daga nan ya kama hanya, daga nan Zaria ko Kano ko Kaduna ya kama hanyar Lagos, to sanda yake kan hanya sannan ne azumi ya halasta mashi ya sauke. Sanda ya isa Lagos, to yanzu ba zai ci gaba da sauke azumi ba, ba kaman kasar ba ne, zai yi azumi. Domin ala safarin ay ala matnis safar, yanzu can ya isa laysa ala matnis safar lakinnahu musafir, to musafir an rage mishi sallah, amma ba a ce ya daina azumi ba. Mun gane kuwa, domin ila ta sa aka ce ya daina azumi shine wannan wahalar ta yanayin tafiya banda in ya isa. Haka kuma hada salloli da mutum zai dinga yi jam taqdim da ta'khir, shi ma wanda yake ala matnis safari ne yake, banda wanda ya kai maqsudus safar, ya kai garin da yake yayi niyyar zuwan shi amma dai ba garin su ba. Yanzu abinda kawai rage mishi na sauki shine yin sallah wadda take ainihin wato mai hudu bibbiyu, amma a lokacin ta in yayi shi kadai ko yayi a bayan limamin da ke rage sallah, amma in yayi da jama'a wanda suke cika sallah cikawa zai. Ina fata mun gane wannan jama'a. Allah ya samu dace. Duk za a zo wannan katun a can gaba, kowanne zai biyo babi akan shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam game da tafiya, shari'a sa game da aje sallah, duka za a yi wannan mun gane in Allah ya kai mu. Na'am. Sai ya ce wa qala istifragi fi halaqir ra'si lil muhrim, sai kuma cire cuta, cire abin da yake na rashin lafiya daga jikin mara lafiya. Allah ya magana akan shi ya ce fa man kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, wanda ya kasance daga cikin ku maras lafiya ko yana da cuta a jikin kan shi, fa fidyatun min siyamin, sai ya bada fidya na azumi aw sadaqatin ko sadaka aw nusukin ko kuma yanka. Fa abaha lil maridi wa man bihi adhan min ra'sihi wa huwa muhrimun an yahlika ra'sahu, sai Allah ya halasta wa maras lafiya da kuma wanda yake yana da wani cuta a jikin kansa ya aske kanshi a halin yana harama kuma bai kai ranan askewa ba. Wa yastafrigu almawada alfasida, ya zama ya cire waɗannan abubuwa masu datti dake jikin kansa. Wal abkhiratir radi'a allati tulidu alaihi alqamar alqam, da kuma dattin dake jikin kanshi, warin dake jikin kanshi wanda yake haifar da ainihin kwarkwata. Kama hasala li Ka'ab ibn Ujra, kuma yadda abin ya faru ga Ka'ab dan Ujra, wani sahabi ne radiyallahu anhu, aka zo ana cikin aikin haji sai manzo Allah ya ganshi da gashi mai datti, ya tara gashi yayi talbidi. Akwai abin da suke yi idan zaka je aikin haji sai ka tara gashi saboda ka samu lada da yawa. Garin wannan tara gashi ya akai sai gashi yayi datti, sai zama kwarkwata tana yawo har akan goshin shi, sai abin zama mai cuta. Gashi ranar da za a ainihin wato yi yanka a aske kai bata yi ba, manzo Allah ya ce mishi ka je ka aske kanka sai kai ainihin fidya. Kaga an yi istifragin wannan madda din kenan, aw tulidu alaihi almarad, ko kuma a cire abin da zai haifar mishi rashin lafiya. Wa hadhihi thalatha hiya qawaidut tibbi wa usulihi, wadannan abubuwan guda uku da kaji alhimiya hibdus siha da kuma istifragul maddatil mudirra, yace wadannan guda uku sune kaidojin likitanci. Fa dhukira min kulli jinsin min hashi'an, sai kaga Allah ya ambaci daga kowane yanayi, ya ambaci wani jinsi, wa suratan ya ambaci wani ainihin samfur, tambihan biha ala ni'matihi ala ibadi, dan Allah ya fadakar da bayinsa a cikin ni'imarsa. Fi amsaliha, game da ire-iren waɗannan min himyatihim, wanda za su kare su, wa hibdi sihatihim, wanda zai kare rashin lafiyarsu, wa istifragi mawadi adahum, da kuma cire abin da ke cutar da su. Rahmatan li ibadihi, Allah ya yi wannan ne don rahama ga bayinsa. Wa lutufan bihim, da tausaya musu. Wa ra'afatan bihim, da kuma tausashi gare su. Wa huwa ar-ra'ufur rahim, Allah shi mai tausayi ne, mai rahama ne, mai jin kambayi ne. Dai wannan yake gwada maka shine a cikin musulunci akwai ilimin likitanci, kuma ga kawai din shi gaba ɗayan su daga cikin alkur'ani. Sai wani shaytani ya ce boko ba kyau, me ya boko? Sana'o'i da ake koya a makaranta, ka ji gashi Ibn al-Qayyim sai an zo ma ta inda yake magana akan likitanci, zaka ji wadannan ka'idojin. Kuma wannan ka'idojin ba wanda ya sai musa sa ilmanci a zamanin yanzu, da su ake amfani duka. A samu mutumin da yake lafiyayye a ainihin kare shi daga kamuwa da cuta, sannan lafiyar da yake da ita a tsare ta daga ainihin dabarbarewa, ko kuma wanda ya kamu da cuta a cire cutar daga jikin shi. Tiyata ɗin da ake istifragul madda ne, ma'ana operation da ake wa mutane, surgery, a cire wani abu da ya lalace ko wani abu da ya shiga jikin su mara kyau. Misali ne na istifragul madda, musulmai sun yi shi tun ba yau ba. Ina ba ta fahimci wannan jama'a. Haka abubuwan da ake ba mutane na magunguna waɗanda suke lalata cutar da ke cikin jikin su, shi ma istifragul madda ne, ta hanyar ta kashe cutar, ko ta suppressing ɗinta, ko ta maida ita ta zama ainihin wato insignificant, ba ta iya cutar da mutum, ko mutum ya fitar da ita ta fitsari, ko ta kashi, ko ta kone a cikin jikinsa, duk wannan istifragul madda ne. Haka nan kuma abubuwan da ake bayarwa na shawarwari da masana kiwon lafiya suke ba wa mutane na mu'amala da abubuwan da suke mu'amala da su na environment, tun daga abinci, abin sha, wurin kwanciya, mu'amalar jinsi, da kuma ainihin wato mu'amala tsakankanin mutane, waɗannan abubuwan duk su ne hanyoyin da suke samun cuta daga jikinsu. Ana ba mutane shawarwari da za su kare kansu daga kamuwa da cututtuka ire-iren waɗannan. Abinci, cin lafiyayye wanda yake nunanne, idan wanda ba a dafawa a tabbatar an wanke shi kamar ƴaƴan itace, duk wannan menene? Kare lafiya ne. Ina ba ta fahimci wannan jama'a. Ashe abubuwan nan duka akwai su a musulunci, musulunci ya zo da su. An samu wasu zamuna ne da musulmai suka zauna suka zama ƴan cima zaune, sai waɗanda ba musulmai ba su kuma suka miƙe suka yi ta bincike har suka kai inda suke. Musulmai kuma ba za su dawo da martabar su ba, sai sun koma ga waɗannan abubuwan daga nasu asalin irin na addini din. A yanzu da aka samu musulmai sun taso da bincike na kiwon lafiya, ana da magunguna da ake bayarwa a musulunci, wanda za ka ga mutanen da suke ma'aikata aikin asibiti ma sun gwammace su sha waɗannan magunguna fiye da su sha na asibiti, fiye da su sha waɗannan ainihin wato orthodox medicine. Sun gwammace su sha zuma, su yi amfani da habbatus sauda, su yi amfani da ma'ukhal da makamantansu. Saboda mene? Wannan magunguna na musulunci ba su da side effects. Zuma in za ka sha lita 5 yanzu ba abin da ya taimaka, amma aka baka magani aka ce ka sha 5 mils, idan ka je ka sha 10 za ka iya fuskantar matsala. Aka ce ka sha na kwanaki 5 of 7, kwanaki 5 a cikin mako, ka je ka sha 7 of 7 za ka iya samun matsala. Ba haka bane jama'a? In bai kai haka ma za ka iya samun matsala. Sannan kuma ka sha daidai abin da aka ce ka sha din ma, za ka ga maganin yana da wata illa ta musamman, yana da wata illa, zai je la'anta maka hanta ko koda ko wani abu. Galibi daga baya galibin kansa da mutane suke samu da matsaloli saboda waɗannan abubuwan ne da suke sha. Saboda magungunan ba wai tsuran maganin ba ne, akwai wasu mawad ukhra da aka haɗa na ainihin waɗanda aka yi molding maganin da su, saboda su preserving ɗinsa, ko saboda su mai, ko wanda aka yi coating ɗin shi da shi, aka rufe maganin da shi don ya rage mai ɗaci ko makamanta haka. Wanda suka san kiwon lafiya sun san abin da ake faɗa game da wannan jama'a. Waɗannan magunguna su kansu suna da bala'o'insu. Sannan kuma ga tsadar tsiya, kaga na musulunci ba su da irin wannan tsadar. Allah ya tsare mu. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi mu'amalati. Wannan faslun kuma yana ƙara bayani ne game da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tsarin rayuwar annabi alaihi salatu wassalam wajen mu'amala, wajen hulɗa da mutane, ciniki, kasuwanci, bashi, rance, zaman fira da makamantansu. Wannan su ne hulɗa da mutane, ko? Wa kana ahsanan nasi mu'amalata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya kyautata mu'amala. Wa kana idha staslafa salafan qada khairan minhu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya anshi bashi a gurin mutum, idan ya zo biya sai ya bada bashin ya ƙara wa mutum, ba wai riba ba, a'a ya ƙara wa mutum wani alheri. Wa kana idha staslafa min rajulin salafan qada'uhu iyyahu. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mutum ya anshi bashi a wurin wani, in sai yazo sai ya biya wada alahu kuma sai ma mutumin addu'a fa qala sai kaje ya ce barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jazaa'us salafil hamdu wal adaw za Allah sai ya ce mutum Allah ya saka maka da alkhairi game da iyalanka da dukiyarka lalle sakamakon bashi da mutum ya bayar shine adiya kuma a mushi godiya wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa al-Imam al-Albani ya hassana shi gashi yace mallan yace wanda ya rawaito wannan hadisi shine al-Imam an-Nasa'i a cikin kitabul bayo a cikin mujalladi na 7 shafi na 314 da al-Imam Ibn Majah a cikin lamba ta 2424 a cikin kitabus sadaqat da al-Imam ainihin Ahmad a cikin musnad mujalladi na 4 shafi na 36 min hadisi Abdullah ibn Abi Rabi'ah al-Makhdumi wa isnaduhu qawiy wa staslafa min 40 min rajulin 40 sa'an fahtaja al-ansari wa tarana annabi sallallahu alaihi wasallam ya anshi bashin wato mudu 40 na abinci a gurin wani mutumin garin Madina sai wannan mutumin da ya bayar da bashi sai ya zama ya buƙaci izuwa ga dukiyarsa izuwa ga abincinsa fa atahu sai rogon annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah ya ce ma ja'ana min shay'in ba'd wallahi ba mu da komai a hannun mu hayin ba ai albashi ba misali ko ai ka san garin ba ai albashi ba ana ta screening da makamantan su fa qala ar-rajulu sai mutumin ya bude baki wa arada an ya takallama zai fadi magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce la taqul illa khairan kar ka fadi komai sai alheri ya kai mai bin mutane bashi ka ji wannan dan kana bin mutane bashi bai baka lasisi na ka ga musu magana da kaga dama ba ka aibata su ka ainihin ci zarafin su saboda kana da kuɗi suna bin ka bashi ce haka ake yi ustazan banza kawai jama'a eh ana ƙarya da addini a ci bashi a kibiya zaka ce kaza kaza haka muka rike ina ruwana da sukrini to wallahi ko ka biya bashi nan ko ga abin da zai faru wannan magana da ka faɗa na banza shikenan sai su kwashe maka ladan bashin da ka bayar wanda ya bada bashi yana da ladan taimakon da yi na bashi da ya bayar ya zo a sunna amma idan kai baƙaƙin maganganu shikenan sai ka kwashe ladan saboda cin mutuncin musulmi kuma haramun ne haramce shi kaman haramcin zina da shan giya da ƙarya da sata ina fata mun gane wannan jama'a to kaji shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da mai kuɗi wanda yake bin bashi shine kada ya ci mutuncin wanda yake bin bashi shi kuma wanda ake bin bashin shi kuma kada ya rashin mutunci shi ma matsalul gani bulmul kai ya zama ka samu ka kibiya mun karanta ran nan anan cewa idan manzo Allah ya alƙawarin zai yi kaza na biyan bashi ko zai bada kyauta kaza bai bari kuma idan abun ya zo sai kuma yayi wani abu daban a'a mata ce ka mata alƙawarin cewa yanzu akwai kwangila da nayi idan na samu wannan kuɗi zan miki kaza zan canza miki kayan ɗakin ki kuma za mu je umara da ramadanan nan sai kuma kuɗin suka zo suna zuwa kuma sai ka ce to da Allah ki hakuri akwai ta bazawara wallahi da ya kamata a taimake ta mijinta ne ya mutu ba zai abata haka ba nan ga ya kamata a auro ta sai ka je ka kashe wannan bazawara gaba ɗaya kuɗin ita kuma ka kyale ta haka ba wai an hana ka auren bazawara bane amma dai ka saba alƙawarin da kai kuma zai zama maka da mutunci wannan abun iyalanka da sai a babbar bazawara ta hakura tukunna ita har sai an gama wancan ko kuma a san yadda za a yi a nemo bashi ita a binnan ɗinta ina fata mun gane wannan jama'a haka duk abin da kai alƙawarin zaka biya cewa in an yi albashi zan biya ka anshi kayan azumi a gun mai shago cewa in an yi albashi za a biya to yanzu kuma albashi babu wani sirri da zarar an biya kowa zai sani wataƙila ma yana da agent a bankin ku da kake an sa albashi da zarar an maka alat za a gaya mai haka suke yi suna da agent a ministry suna da agent saboda wannan ya daga cikin matsalar mu jama'a dogaran al'umma gaba daya akan kudin gwamnati da ma'aikata da 'yan kasuwa da masu sana'a hannu da almajirai da talakawa da ustazai da jahilai kowa ya dogara ne da kudin da gwamnati take bayarwa wannan grant da ake bawa jihohi in ba bashi ba kowa sai ya shiga ba ba su ba kowa ku duba su gwamnatin Harris ka shiga cikin halin haulayi in ba kwanan nan da shugaban kasa ya ba su bail out ba saboda gwamnatocin da suka shude sun bar tarin bashi sun ba account din minus minus din yayi yawa suka shiga cikin halin haulayi mai kin na maka cewa wannan kowa kenan yanzu yana karkashin wannan kudin to bala'i ne wannan bayan kuma wani hannu namshi ala arzin min az-zahabi kasar da muke tafiya akan ta kamar zinariya ce wajen quality arzikin da ke cikin ta ga sana'o'i nan ga noma ga kiwo ga ayyukan hannu, ga ayyukan sana'o'i na hannu, ga ayyuka na iri-iri, mutane da sun ki wanda suke an san albashin suna jiran albashin, wanda ba su an san albashin su ma suna jira a ba masu albashin su san musu. Sai ga mutum albashin shi 60,000 amma masu jiran albashin sun fi su 60, ma'ana inda za a raba 100,000 ma wani ba zai samu ba. Hawa jama'a, to irin wannan babu kyau. Idan ka ce za ka biya, an biya albashi ka biya, mun gane wannan kyau ko jama'a? Wannan mutum ya ne ya faɗi magana, sai manzo Allah ya ce mashi la taqul illa khairan fa ana khairu man tasallafa. Manzo Allah ya ce na fi kowa alheri a cikin duk wani wanda yake an san bashi. Fa atahu 40 fadlan, da aka kawo manzo Allah ya bashi ainihin ƙari na ainihin mudu 40, wa 40 sulfatan, da kuma biyan bashin shi mudu 40. Fa atahu 80, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ainihin wato guda 80, ya bashi awo 80, tiya 80, ka an shi bashin buhun shinkafa daya, idan ka zo biya sai ka bada kudin buhu biyu. Ba da suna an yi sharɗi ba, an yi sharɗi shine da mariba. Allah ya jikan mal albani jama'a, Allah ya gafarta mishi, Allah ya sa yana cikin rahama da daukaka. Duk inda na karanta irin wannan kasin na kan tana wani labari jama'a na mal albani. Aka yi tafiya, aka je wani gidan abinci a wani gari, aka zo babu kuɗi jama'a, sai malai yake cewa da muka shiga aka zazzauna, malai ya ce ina mai gidan abincin nan? Tana can duk irin mata ne ɗin haka, baka ce karuwai bare, mata masu sai da abinci. Malai ya ce a kira asalin ogan, a kira ta, ya ce mata hajiya, mu muna da kuɗi amma ba mu da su a nan, za mu ci abinci, za mu kawo miki kuɗinki. Ta kalli dai malam, ta ga dai bai kama da wanda ke ce ta ba, to shi kenan alhaji. A ce kowa a bashi abinci, aka ci abinci a wurin, ko a wani lokacin aje abincin da aka je kai kamar na 10,015. An ci abinci malam ba irin na talaka bane, kowa ya anshi abin da yake so, aka ci abinci, aka tashi, aka ci. Da za a dawo bayan an je an ciro kuɗi a banki, da aka dawo da malam ya zo ya bata, na iya tana malam ya ƙara mata naira 10,000 akan kuɗin abincin. Ya ce hajiya, wannan ko mun baki kyauta ne saboda kirkin da kika yi mana. To kaga aiki da sunna kenan, in an karanta ai aiki da tayi da take. To yanzu wannan gobe idan ta ga wani a cikin wannan tawaga, ko ta ga wani mai irin wannan sifan, za ta yi tsoranta bashi, za ta ce irin wannan mutanen suna kirki, mutanen kirki ne. To haka ake so, sai kai aiki da sunna, kuma ka gaya mutanen cewa wannan sunna ne, sai su ji daɗi, su mutunta ka, su mutunta mai irin addinin ka, kuma su mutunta irin addinin da kake. Allah ya gafarta mishi. Komai manufa a faɗa, kuma ai aiki. فأعطاه 40 فضلا و40 سلفا فأعطاه 80 ذكره البزار. بزار يا أمبتي ونن رواية رواية إن قلتتشيا إن شاء الله إسناد تأينهن جيديني كما يندى الباني فلا أتكتا فنصحيه الترقيب والترهيب غاشا قسم عليك يتوى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الهيثمي في مجمع الزوائد أتكن جزئينه لشافي نتلي 40 لدى يتي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار وهو ثقة. Shi ma yana da ainihin malamai sun amince da shi, amma shi baya daga cikin mazajen ainihin Bukhari. Na'am. Wa qtarada ba'iran, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya anshi bashin raqumi, faja'a sahibuhu yataqadahu, sai mai wannan bashi yazo yana neman bashin sa, fa aglaza linnabi sallallahu alaihi wasallam, sai wannan bakawai bai kyauta ba, ya tsananta magana, ya faɗi mugayen maganganu irin na masu kuɗi da suke faɗa suna bin bashi. Fahamma bihi ashabu, sai sahabbai suka miƙe za su gyara mai zama. Faƙala, sai ce da'uhu fa inna li sa'ibil haqqi maqala sallallahu alaihi wa sallam. Wanda Allah ya ce ku kyale shi, wanda yake da haƙƙi yana da ƴanci a bashi magana, a bashi ya faɗi abin da ya ga dama. Ku duba ga jama'a irin sauƙin hali na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Anan ne al-Qadi Iyad Abul Abbas al-Qurtubi da ya fitar da fiqhun da ke cikin wannan hadisin jama'a. Ku je ku karanta a cikin littafin shi Al-Mufhim lima ashkala min ikhtisar sahih Muslim. Yace daga cikin fiqhun da ake cirewa anan shine, ashe ba a barin wani dan takife ya wulakanta wani babban mutum sai an gyara mai zama. Ce amma kai kuma babban mutumin karka bari akai ga haka. A gani su da suka miƙe, Annabi ya ce musu miƙewa don hukunta wanda ya rashin kunya ba kyau ba, amma ya kawo illan ne. a bar shi saboda yana da ƴancin magana. Me ƴancin magana shi saboda haƙƙin shi ne ba a bar shi ba. Aka bar shi ya faɗi duk maganar da ya ga dama, to daga nan kuma sai me? Ba shikenan ba ya gama abin faɗa abin da zai faɗa? Sai da wani abu da zai fi da haka. Kamar yadda muka ce dai, mai bin bashi ya gane in ka ba wani bashi kayi taimako ne. Kar ka ɓata ladanka, la tuqdi sadaqatukum bil manni wal adha. Kar ka ɓata aikinka da gori da cutarwa. Sannan kuma in shedan ya riga ya galabace ka har sai kayi magana, to a baka ka fara din. Domin gashi wannan ka'ida ce manzo Allah ya bar, fa inna li sahibil haqqi maqala. Wanda duk yake da haƙƙi, to a bashi yayi magana. Shi yasa ko a kotu ne ba a hana mutum yin magana, ko a wajen zaman sulhu ne, ko zaman shawara, ko mitin. Duk mutumin da yake ganin an rike mishi wani abu, shi aka daka ba a dakan shi kuma a hana shi kuka, kar a ce ba zai magana ba. Shine ma'anar fa inna li sahibil haqqi maqala. Wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi da Muslim da kuma ainihin sauran malamai. Bukhari ya fitar da shi a cikin ainihin as-sahih din shi kitabul wakala, da Imam Muslim a cikin babul masaqat fil musaqat a cikin lamba ta 1601, da kuma Imam Tirmidhi a lamba ta 1317 daga hadisin sahabi Abu Huraira. واشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه. وترى نكما وي النبي صلى الله عليه وسلم ياسي ونعب سيدما باي دا كتن شأهن سيأكك آرامي ريبا سيسير وتصدق بالربح على آرامي لبني عبد المطلب. يي كوتا دا ون ريبا غأينهن واتو ماتا زورا وان قبيل بنو عبد المطلب. وقال سيتي لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وإندي ثمنه. Ba zan ƙara siyan wani abu ba sai ina da kuɗinsa. Zakarahu Abu Dawud. Abu Dawud ya fitar da wannan, amma hadisi ne da'ifi jama'a. A karanta Abda'ifa a cikin lamba ta 1766. Ba shi ma malami taliki ainihin wato Sheikh Arnaut ya ce Abu Dawud ya fitar da shi a cikin lamba ta 3344 a cikin kitabul bayo. Daga ainihin min hadisi sharik an simakin an ikrima a Ibn Abbasin. وشريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ وسماك روايته ان اكرم خاصه مضطربه wannan duk abuwa ne sanannu a gun dalibai a cikin musalul hadith fal hadith da'if da ka hadisi ne mai rauni kamar da magabatar wallahu ala arkashin hadisin tunda shi ibn al-qayyim anan bai yi magana da raunin sa ba shine ya kokarin ya hada hadisin da sauran hadisai wanda suke nuna haramcin mutun ya sai abinda ya siyar da abinda bai siya ba dan kaga anan a zahiri kamar haka ne abinda manzo Allah yi sai da abinda baka biya kuɗin sa ba bai zama naka ba yace wa hadha la yunaqidu shira'ati dhimmati ila ajli wannan baya karo da sai da abu wanda yake hannunka zuwa wani lokaci fa hadha shay'un wannan wani abu ne wa hadha shay'un shi kuma wancan wani abu ne wa taqabahu gharimun lahu daynan wani ainihin wanda yake bin bashi yazo neman bashin sa a gun Annabi sallallahu alaihi wasallam فأغلظ عليه شيما يتسننت مغانا فهم به عمر بن الخطاب سي عمر يميكي زي جارا مي زما فقال سي منزا الله يتي مه يا عمر كنت أهوج إلى أن تأمرني بالوفاء يتي عمر سورارا نا بتن چنتا دك عمر چيني نتكا مش القورن نمش وكان أهوج إلى أن تأمره بالصبر شيكم يا فو بكاتا إزوا غك عمر چيش دي حقوري wannan hadisi ne shi ma wanda yake ainihin da'ifi ne kissa ce shahararriya kissa wani mutum mai suna Zaid ibn Sa'ana ko Ibn Sa'aba kamar yanzu a wata riwaya wanda yake babban malami ne a cikin Yahudawa kissan musulunta shi ta zo da wasu tafasil waɗanda ainihin ba su tabbata ba ka karanta asalin kissa a cikin littafin Sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi da littafin ainihin wato al-Imam al-Hakim al-Mustadrak yadda kissa take jama'a shine cewa wannan mutumin wai yana cewa duk abin da yake alama annabta to ya gani game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abu ɗaya ne bai gani ba wannan abin shine cewa idan an fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an mishi wauta wannan baya ƙara mishi komai sai hakuri sai yana so ya gwada shine sai ya samu hali na gwadawa haka shine ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi da yabo an san wannan bashi sai ya yi maganganu na rashin mutunci ya tsananta maganganu Umar na wajen Umar ya tashi zai buge shi manzo Allah ya ce mishi a'a rabu da shi da ni da shi ba ma buƙatan ka yi duka abinda muke bukata ni ka muna nasiha akan na dinga biyan bashi akan kari shi kuma ka mishi nasiha akan idan yazo an san bashi idan ba a bashi ba ya hakuri kaga wannan shari'ar tana nan tabbatacciya mun ji ta a wannan hadisin da suka gabata ko amma kissan da wannan tafasilin bata tabbata ba daga ƙarshe manzo Allah ya ce aje a ba wannan ainihin ba yahudi da aka je sai Umar yake ce mishi kai ko ba yahudi ga ka malami a cikin mutane me yana ka ne irin wannan wautar ga babban mutum irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai zaka iya neman bashin ka ba tare da kai wannan wautar ba sai ce Umar wallahi ina sane nake yin wannan wautar gwadawa nake ai duk abin da nake yi ina sane kaji abin da na gani a cikin littafin mu game da shi kuma duk na ga wannan sifofin sa tabbata gare shi amma abin da ban gani ba shine cewa la yazidu hul jahalu illa hulma duk inda aka mishi wauta ba abin da take kara mishi sai tsatsa hakuri shine nake gwadawa a wajen yin musulunta ma kissan da wannan tafasil din kamar da muka ambata bata tabbata ba karanta ainihin takhrijin da malam Albani Nasiruddin yayi mata Allah ya gafarta mishi a cikin abba'ifa a lamba ta 1341 ina fata mun gane wannan a takeice shi ma a nan ƙasa gashi yake cewa wannan hadisi akhrajahu al-hakim bi nahwihi wa sahahahu hakim ya fitar da shi a cikin shafi na 32 cikin mujallad na 2 na ainihin musaddarak kuma ya inganta shi wastadraka alaihi az-zahabi zahabi ya ci diddigen hakim game da wannan ingantawa faqala zahabi ya ce huwa mursalun isnadin shi mursali ne al-imam az-zahabi yana da littafi mai suna ainihin wato talkhisul musaddarak rairaya wanda yayi malittafin al-imam abu abdullahi al-hakim shine al-mustadraku ala sayyani littafi ne wanda yake yana da ainihin matsala game da cin moriyarsa a gun mutumin da bai kware a ilimin hadisi ba kamar yadda al-imam ibn hajar yake faɗa cewa akwai littafai guda biyu waɗanda mai cin moriyarsa sai malami wanda bai gaza ilimi na waɗanda suka yi littafin ba littafi na farko shine wannan littafin musaddarat na al-hakim littafi na biyu shi kuma shine al-mawdu'at na al-imam abdurrahman ibn al-jawzi saboda malaman sun samu kansu a wani kunci wanda ba su tace littafin ba to babu wanda zai iya gane wannan sarƙaƙiya sai wanda yake ya kai sa'ansu a ilimi ko kusa da su to da al-imam az-zahabi ya zo sai ya littafi ya sa mai suna talkhisul musaddarak ya rere waɗannan maganganu ya dace da al-imam al-hakim a wasu wurare na inganta wanda yayi wasu wurare kuma ya ci gyaran shi littafi ne wanda yake sai zama kaman manual ga duk wanda zai karanta littafin musaddarak hasali ma a yanzu haka ana buga su ne a tare sannan har ila yau duk wanda zai amfani da musaddarak yana da bukata kwarai ga maganganun malam Muhammad Nasiruddin Albani musamman a littafin shi irin sifatu salah da littafin ainihin akamul janaiz da littafin shi na takhriji ban waɗanda ba waɗannan ba domin yayi maganganu mafiya yawa akai ainihin wato hadisan akan mafiya yawan hadisan waɗanda ya bi ta kansu wajen masail da ya tattauna kuma zaka ga lokaci yakan dace da su ko ya saba musu ko ya ƙara bayanan da ba za su yi ba ko ya fitar da ainihin fawaid waɗanda suke su ba su fitar da su ba Allah ya gafarta musu ga baki ɗaya shine sai malai yake cewa wa ba'ahu yahudiyyun bai'an ila ajalin wani ba yahude ya siye wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu zuwa wani lokaci cewa ka kawo kuɗi wani lokaci faja'ahu qabla al-ajali yataqadahu samalahu sai ya zo kafin lokacin yace yana so a bashi kuɗin sa faqala sai manzon Allah yace lam yahilla al-ajl ai lokacin da muka yi da kai bai ba faqala al-yahudiyyu sai ba yahudan yace innakum la matalun ya bani abdul muttalib lalle ku mutanen gidan abdul muttalib dama an ce mana ba kwa biyan bashi kuna da taurin bashi fahamma bihi ashabuhu sabai suka miƙe za su bugi wannan ba yahude fanahahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su falam yazidhu zalika illa hilman wannan bai ƙara mishi komai ba sai ƙarin hakuri da juriya faqala al-yahudiyyu sai wannan ba yahude yace kullu shay'in minhu qad araftuhu min alamatin nubuwa duk wani abu da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alama annabta na gani wa baqiyat wahida abu dai ya rage wa hiya annahu la tuziduhu shiddatul jahl illa hilman shine cewa duk wani ƙarin wauta baya ƙarawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai sai ƙarin hakuri fa aradtu an a'rifaha shine ne nufin in gane wannan fa aslama al-yahudi wannan bai yahudi ya musulunta wannan dai kissa da ne ishara ce akai duk dai ita ce a ƙasa gashi mala yake cewa rawahu mutawwalan ibnu hibbana al-basti ya ruwaito wannan ainihin kissa da tsayinta a cikin lamba ta 2105 a cikin littafin as-sahih kenan sai kuma al-imamu abu sheikh mai littafin akhlaqun nabiy sallallahu alaihi wasallama a shafi na 83 zuwa da 5 min hadis abd muhammad ibn al-mutawakkil an al-walid ibn muslim an muhammad ibn hamza ibn yusufa an abihi an jaddihi abdullah ibn salam daga abdullahi dan salam قال الحافظ في الإصابة ابن حجر يفضلت كتاب الإصابة في تمييز الصحابة يتي في ترجمة زيد بن سعنة أتكن تاريخ زيد بن سعنة لم بتان ترجمة تدبوبير ترى دهدو يتي ورجال الإسناد موثقون ماذا جنون إسناد أن أمن تيرش وقد صرح الوليد فيه بالتحديث الوليد تم مسلم وان يأي ما قلي أنسامو ياتي حدثنا ومداره على محمد بن المتوكل سنن اسناد يابت كم محمد بن المتوكل المعروف بابن ابي السري الراوي له عن الوليد وندا كم سنه شي دسونا ابن ابي السري كما شيكي روايه wannan hadisi daga walid dan muslim wasaqahu ibn ma'in walayyanahu abu hatim ibn hazarin yace wannan mutumin ibn ma'in ya amince da shi amma abu hatim ya layyana shi yace mai rauni ne wa qala ibn adiyyin shi kuma ibnu adin al-jurjani ya fada yace kaseerul ghalat yana da yawan kurakurai wallahu a'lam ibnu hazarin yace Allah shi fa sanin daidai qala shi kuma ibnu hazarin yace wa wajadtu li qissatihi shahidan min wajhin akhar amma na samarwa wannan kissa wani shahidi ta wata fuska daban lakin lam yusamma fihi a cikin wannan shahidin ba a ambaci sunan wannan mutumin cewa zai dudan sa'ana bane qala ibnu sa'd ga isnadin wannan shahidin ابن سعد المصري يفرات كن طبقات يتي حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني من سمع الزهري يحدث أن يهوديا قال يتي الزهري ونيابان لاباري ونوان ديج زهري فقال أنن أنسامو واتو إبهامي نفرقو سنن زهري ديبان لابار تابعيني شيني إرسالة إسناد دينا نن أمت أينش نبي إنغانتبا قال يتي ما كان بقي شيء من نعت محمد في التوراة إلا رأيته إلا الحلم فذكر القصة يا أمبت وانا حديثي والله تعالى أعلم على أي حال دي أبن دا حديثي كتبت روا تبتت شيني أرواي وانا سكي إنغان تتو إنما ذا يكاوشنا مدين استئناسي حكم الشيء ذا ما شاهدي جوالا شان تبتت ما غنغن نحا قرن النبي صلى الله عليه وسلم دا يدي إيا متن توالا سكي بن شباشي دا يدي كم إيا جوري magana banza da wani mai kudi zai gaya mishi dan yana bin shi bashi faslu fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi mashihi wahdahu wa ma ashabihi tsari da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajen tafiya in yana tafiya shi kadai da kuma in yana tafiya tare da sahabban shi wane mutum jama'a ku duba ku ji fa wannan shi ma ilimi ne a cikin taskar shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama da tarihin shi ya manzon Allah yake tafiya ya yake taka kafar shi ya yake yana tare da sahabban shi yace kana idza masha ya kasance in yana tafiya takaffa'a takaffu'an yana ainihin wato taka kasa gaba haka ma'ana da karfin shi yake tafiya da dukkan jikin shi yake tafiya ba tafiya ce ta ragage ko ta malalata ko ta ɗan daudu ba yakan yi tafiya haka ya taka kafa ya taka kasa shine takaffa'a ai tamalai tamayala ila quddam ya dinga jefa kafar shi zuwa dama wa ahsanuha wa kana asra an-nas mishyatan manzo Allah ya fi kowa sauri yana tafiya jama'a ba malalaci bane wa ahsanaha wa askanaha kuma ya fi kowa ken tafiya kuma tafiya na tsatsiya tafiya cikin sauri ba saidi ba ba kuma sassarfa ba sannan tafiya na tsatsiya kuma mai ken gani قال ابو هريره ابو هريره yake cewa ma ra'aytu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ban taba ganin wani abu a duniyar da kai manzo Allah kyau ba ka anna shamsa tajri fi wajhi kamar ka ce rana tana tafiya ne a cikin fuskar sa malamai sun yi maganganu da dama wajen fassara wannan wasu suka ce tashbihi ne maqlub ina ma'ana tashbihi maqlub shine wanda za a ce wajhu shabahi yafi bayyana akan mushabbahun bihi fiye da bayyana shi akan mushabba wasu suka ce a'a abin da yake nufi kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ake cewa kamar rana tana fuskar shi baka iya hada ido da shi kamar da baka iya hada ido da rana in ta fito wasu suka ce a abin da yake nufi da haka shine hasken annuri irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kullun fuskar shi cikin haske take yadda ga san rana kullun tana cikin haske to kuma da yayi ne yabo ne falalaci وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي بان تبغنون وندي كيما زان الله صوريبا كأنما الأرض تطواله كما أنا تترينيك أسا كما أنا مشي إنا أبن دايكي تشوى دريبو بيسناي دورا هنيا كو تفير دراي أوا بير سي أوا بيودة ربي يا إسو تاك من زان الله صلى الله عليه وسلم إن دي تاكا أتكي منتي أشرن إن دي وندي تاكا أتكي منتي أشرن من زان الله أتكي منتي بقوي كوكو مسي تاكا يكي وجه صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى يتي وإنا لنجتهد أنفسنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترس يتي أمنا تفيا دشي موسي مدنگا قوكي سنمكي إيا تاكا واتار دشي شي كما بايا ماجون كومي شي تفيا شي نومال موك موسي مهارا دا سوري دا قدو قدو دا حكي سنرامي يا كاموش وقال علي ابن عبد طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا من زن الله إن ينا تفيا إن جاء أليو ينا أينهن تاكك أسا ينا تاكك أسا تاكاوا كأنما ينحط من صبب كما ينا درو وادك ونوريمي تب هكذا قد يدرو جب ينا تاكك أبشتنا دوكن أسا وقال مرة إذا مشى تقلع يتي إذن ينا تفيا ينا ينتقلعي قلت ني مالا ابن قيم سينتي والتقلع الارتفاع من الارض بجملته شيني متين يدنجا تشري دكان جكيش دكا كسا معنا با شوبلين يكي با با إلن تفيا زومبي با تفيا فتلوا با تا تاكا كفا خو با زن كفا با على سا نافا داو سد دي إلن تفيا مارا لا فيا كون دي كي جنب تشي با ينا زن كفا با yana jan kafa baya daga ta gaba daya ko idan sojoji suna irin wannan parade na slow march manzo Allah baya wannan tafiya yana daga dukkan jikin shi ne daga kasa tab haka yake dagawa yana ajiyewa alama akwai lafiya a jikin shi kenan ka halil munhatti min as-sabab kamar yadda ka san mutumin da zai fado daga wani tudu ai kaga baya da za a ce ya fado bai dira ba kafin ya dira kuma sai ya zama jikin shi ya rabu da kasa gaba daya daidai ko wace zai daga ta gaba daya eh wahiya mishyatu ulil azmi wal himmati wash shaja'ati wannan tafiya ce irin tafiyar masu himma gwaraza jarumai ba tafiyar malalata bace ko ƴan daudu ko wanda suke matattu wanda jini ya riga ya mutu a jikin su dama ku ji wannan karkace dole fa sai kai in ba kake ba in ba haka in ba ka ruwan lafiya sai ka shiga cikin matsala sai ka je ka kare kafarka a banza amma idan kai lafiyayye ne abinda ake nufi ka mai da kanka rago Allah yana son al-abdul qawi ko bawa mai karfi mun gane wannan ko al-abdul qawi khairun min al-abdul qawi wa ahabbu ila Allah min al-abdul da'if kar ka zama mutum mai rauni wanda yake malalaci المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف مؤمني مي قرفي يافي الخيري كما يافي سويوا ا ورن الله فيه المؤمني مي روني وهي عدل المشيات wannan shine tafiya mafi zama ta dace wanda take ainihin mafi daidaituwa wa arwahuha lil a'dha wanda kuma tafi sanye gabobi su zama sun samu lafiya in kana irin wannan tafiya kana yi baka bukatun sai kuma kai wani exercise na musamman kudawa ga jama'a turawa da suka fi mutane san duniya haka ba suke rayuwa fa zaka ga da kafa suke tafiya in ka je kasashen turawa zaka ga mutane suna tafiya da kafa ba irin mu yanzu yadda idan ka je Abuja cikin central area ba zaka ga kowa a kafa ba babu wanda zaka gani a kafa tsarki ya tabbata ga Allah sai ga kamar ana dokar ta baci kowa wai a cikin mota yake to shi yasa randa duk aka je Arafa sai ga mutane suna faduwa in an fito babu hanya za a dawo Muzdalifa mutum bai iya tafiya kuma da kaba sai ga gaba ɗaya ya gaji da kasar ragon layya irin an daure shi wata uku din nan yana baya zuwa ko ina randa aka kwanto shi daga cikin gidan za ka kawo shi da za a yanka shi sai ga yana haki kamar talatalu saboda mutum bai tafiya kwata-kwata wai shi dai a mota kawai yake kamar shine injin mota baya sauka daga jikin mota yana da kyau ka zama kana tafiya kana takawa kana ainihin samu jikinka yana ainihin wato samun motsi yadda ya kamata na dabi'a ina fatan mun gane wannan sai yake cewa wa ab'aduha min mishyatil haraj kuma wannan tafiya tafi kowace tafiya nesanta daga tafiyan alhawaji menene alhawaj shine wawa al-ahmaq wanda yake tafiya ta sauri wanda yake ana tafiya ana waige-waige wanda yake tafiyan wawa sauri da waige wal muhana da tafiya ta ainihin wulakantacce al-muhan shine wanda yake wulakantacce al-haqir wanda yake tafiya yana jin tsoro yana leƙawa ka a kama shi ka a tare shi wattamaut da kuma tafiya ta ainihin tamaut menene at-tamaut shine tafiya wacce take ainihin ana yi ana ainihin tafiya kamar ta ɗan Daudu zai bai mana fassara ta musamman akan wannan tafiya at-tamaut da zai kawo mana nau'o'in tafiya har kala 10 zaka ji su fa innal mashi idza imma an yatamawata shine mai tafiya ko dai ya dinga tamawuti tamawutin shine ya dinga yin tafiya fiye da yadda ya iya ya dinga takallufi a cikin tafiyarsa yace sai yayi irin tafiyar wani ko yayi sauri fiye da nashi ma'ana dai bai tafiyar dabi'arsa wannan shine almutamawuti fi mishyihi wa yamshi qit'atan wahida ya dinga tafiya haka taku daya ka annahu khashba mahmula kamar kace itace ne wanda aka dauko haka ya dinga tafiya sandan da haka kamar an dauko itace ko idan ka dauko itace kana caka shi kana sake dagawa kana cakawa to wannan mutum yana irin wannan tafiya ce mummuna wa hiya mishyatun madhmuma qabiha wannan tafiya ce abun zargi mummuna wa imma an yamshi bin zi'adin wa tirabin mashil jamlil ahwaj ko kuma ya dinga tafiya bin zi'adin da ainihin karkata wa tirabin da rudani mashyal jamali al-ahwaj irin tafiya ta ainihin raƙumi wanda yake mara hankali wanda yake ya riga ya haukace wa hiya mashyatun madhmuma aidan shi ma wannan tafiya ce abun zargi wa hiya dalatun ala khiffati aqli sahibiha tafiya irin wannan da mutumin bai da kyakkyawan hankali ita tafiyar da mutum zai dinga yana waige-waige wala siyama idza kana yukthiru liltifata hala mashihi yaminan wa shimala musamman yana yawaita kallon gefe dama da hagu sanda yake tafiya imma an yamshi haunan koko mutum ya tafi a natse wa hiya mishyatu ibadir rahman ita ce tafiyar bayin Allah kama wasafahum biha fi kitabihi faqala kuma da Allah ya sifanta bayin sa yace wa ibadir rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan da kuma bayin Allah wanda suke tafiya a bayan ƙasa a natse qala ghayru wahidin min as-salafi da yawa daga cikin magabata suka ce ma'ana haunan bi sakinatin wa waqarin min ghayri takabburin wala tamawutin tafiya cikin natsuwa da ainihin wato waqar da ainihin kankan da kai ba tare da girman kai ko kuma fitowa a siffar da ba irin taka ba wa hiya mishyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da wannan tafiya da aka siffanta a cikin alqur'ani shine wanda aka ba da labari manzo Allah ya yi fa innahu ma hadhihi almishya kana ka annama yin hattu min sababi duk da irin wannan tafiya da yake a natse da kuma cikin natsuwa babu girman kai amma zaka ga yana dirar da kafar shi kamar ya diro daga sama ka annama al-ardu tutwa lahu wa ka annama al-ardu tutwa lahu kuma kaman ana nade mishi kasa hatta kana al-mashi ma'ahu yujhidu nafsuhu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ghayru muktarif har wanda yake tafiya tare da manzo Allah zai zama yana ba kan shi wahala alhalin shi manzo Allah bai damu ba wa hadha yadullu ala amrayni wannan yana nuna abu guda biyu anna mishyatahu lam takun mishyatat bitamawuti wannan tafiyar da yake ba tafiya bace ta ainihin girman kai wala bi muhana ba kuma ta kaskantar da kai ne ta wulakanta kai ba bal mishyatun a adalul mishyat tafiya ce tsakatsaki babu girman kai babu wulakanta kai wal mishyatu asharatu anwa'i tafiya kala 10 ce kaji ilimin salaf kenan jama'a komai akwai a ciki hadhihi thalathatu minha waɗannan guda ukun da aka ambata suna ciki tamawut muhana da kuma al-a'dal warabi'u na hudu kuma as-sa'yu shine sassarfa da ka sani wanda ake a wajen aikin haji ko wanda zaka ga alhazan birni suna yi idan sun fito gudu da sassafe ranar asabar ko lahadi wal khamis nabiyar ar-ramal shi ma sassarfa ne wanda ta wuce waccan ainihin wato saurin daga kafa wa hiya asra'ul mashi ma ataqaribul khuta shine tafiya mafi sauri amma kana jefa kafarka kusa da kusa wa yusamma ana ce mata al-khabab al-khabab sauri ko kuma gaggawa wa fi sahihi min hadisi ibn umara anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khabba fi tawafihi salasan wa masha arba'a ya zo a cikin sahih al-bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ainihin wato khabab yayi ramal yayi sassarfa sau uku yayi tafiya ainihin wato shaudi hudu a cikin umararsa da yi as-sadisu tafiya nau'i ta shida an-nasalam an-nasalat wane mutum wa huwa al-adu al-khafif allazi la yuz'iju al-mashi shine ainihin wato tsalle dan kankani wanda ba zai lalata tunani ba zai lalata ainihin jiki ba zai ainihin rikita mai tafiya ba suna cewa asalin annasalu in ji malaman luga suka ce shine irin tafiyan kerkeci alasa an gane tafiyan kerkeci azib za ga yana tafiya ne kaman tsalle yake kaman yana tsalle kaman yadda kare yake yi ko dan buri sai ce wala takrifu wala yakrifu wanda kuma ba zai ainihin wato sa mutun ya damu ba wa fi ba'd al-masanidi anna al-mushata shakau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mashi fi hajjat al-wada ya zo a cikin wasu ainihin musnadai cikin wasu littafai cewa wasu daga cikin mutanen da ke tafiya a kafa za a je aikin haji lokacin da aka yi haji na wada'i kuma manzon Allah shakawa cewa tafiya tana ba su wahala fa qala sai ce ista'inu bin nasalat ku ainihin ne mu taimakon dan tsalle tsalle ku dinga tafiya kuna dan yin tsalle haka kuna dan exercise zai rage muku wahalar tafiya wannan hadisi al-imamu hakim ya fitar da shi a cikin musaddarak hadisin jabir dan abdullahi a cikin mujallad na 1 shafi na 443 zahabi ya ainihin dacewa da hakim akan inganta shi as-sabi'u sai kuma nau'in tafiya na bakwai al-khawzala al-khawzala ala wazni faw'ala khawzala ala wazni faw'ala shine yace wa hiya mishyatu tamayu shine tafiya kana yi kana rangaji kana tangadi kamar mutun yayi marisa kamar kafar shi tana mishi nauyi ko kamar yana jin bacci wa hiya mishyatun yuqalu inna fiha takassuran wa takhallufan ana cewa tafiya a cikin ta akwai takassuran lalata gabobin jiki wa takhallufan da kuma dan daudanci alasa an san dan daudu irin wanda yake zama wai ya mai da kanshi mace yana dabi'u irin na mata musulunci ya tsine mu min haka albarka to irin wannan tafiyar da suke yi ai ba tafiyar mata ce kai tsaye ba irin wannan tafiyar ce yana tafiya yana kada duwawu da hannu yana rangwada yana ainihin tasakul yana nauye ta jikin shi sunan tafiyar da yake sunanta al-khawzala Allah ya tsare mu والثامن نوع ان تكون شيء القهقر شيء رباط وهي المشيه الى الى وراء متي يدنك تفيا دا باي دا باي كما يا شاغيا هذا لو زغوني كون يا تفيا دا باي دا باي غالبا wannan tafi mutumin da yake ko dai ya samu wani matsala ne ko kuma amma haka nan kai mutum ya tafi da baya jama'a ba ga laka juya kai kwana ba sai dai kai ba mota bane za a ce akwai da shiga sai ta dawo da baya inda ba kana wani takin koma bane a filin daga ko a wajen security ko makamanci haka ai haka nan a ga mutum ya tafiya da baya da baya za a fara tunanin wannan to ko ya sha wiwi ne wattasi'u natara aljamaza aljamaza wa hiya mishyatun yasibu fiha almashi wa saban ita ce tafiyar da mutum zai dinga dira iyakar dira kuma cikin gudu babu tsari ya dinga dira ya tsalle ya dira ya tsalle ya dira nan kamar dan dira wannan sunanta aljamaza wal ashiru na goma mishyatul tabakhturi tafiya ta takama tafiya ta wanda suke suna takama masu girman kai wa hiya mishyatu ulul ujubi wal takabburi tafiyan masu ji da kansu wanda suke burge kansu wa hiya lati khasafa Allah subhanahu bi sahibiha ita ce wanda Allah yayi ma mai irin ta girgiza kasa lamma nazara fi atifaihi wa ajabathu nafsuhu wannan mutumin da ya kalli sutura jikin shi yaji ya burge kanshi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al qiyama yana nan ya ta'afkawa kasan kasa har zuwa ran tashi al qiyama Allah ya tsare mu wa adalu hadhihi al mishyat mishyat al hawli wat takaffui wanda duk yafi alheri a cikin wannan nau'in na tafiya shi ne tafiyar da aka ce ana yin ta a natse al hawl kenan a natse wat takaffui da kuma wannan tafiya gaba gaba wa amma mashihu ma ashabihi tafiyar manzo Allah tare da sahabbai kuwa fa kanu yamshuna bayna yadayhi sai zama suna tafiya ne a gaba ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa khalfahum shine a baya wa yaqulu yana cewa da su da u zahri lil malaika ku bar mini baya na malaiku ne suke kare baya na wannan hadisi ne ya tabbata hadisi ne ingantacce al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad da ibnu maja da hadisi ne da isnadi insha Allah kyakkyawa sai ce ولهذا جاء في الحديث وكان يسوق اصحابه da aka yi go a cikin hadisi cewa ya kasance yana jan sahabbansa ma'ana suna ta gaba shi kuma yana ainihin ta bayan su wa kana yamshi hafiyan wa munta'ilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafiya da kafar shi babu takalmi shine hafiyan bai fitet kenan ko wa munta'ilan ko kuma ya sanya takalmi abinda baya yi shine sa takalmi daya wa kana yumashi ashabahu furada wa jama'a manzo Allah yakan jira da sahabbai dai dai wansu ko kuma tarin su da yawa wa mashafi ba'di ghazawatihi marratan wan lokaci ya taba yin tafiya da kafa a daya daga cikin yaƙe yaƙen shi fadamiyat usbu'u har kafar shi dan ya tsanshi yayi jini saboda yawan tafiya wa sala min haddamu hajjinin yayi ainihin gangara fa qala sayna cewa hal anti illa usbu'un da maiti wa fi sabilillahi ma laqiti yace wannan dan yatsa ba komai bane sai wani dan yatsa wanda yayi jini kuma jinin nan da kika samu kanki a ciki yake yar yatsa ta to kin samu haka ne saboda kokarin daga kalmar Allah wannan hadisi a cikin sahih bukhari riwayan jundub dan sufyan da ainihin hadisin da cikin sahih muslim a lamba ta 1796 wa kana fi safari saqata ashabihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a halin tafiya shine kaman wato jagoran tafiya ga sahabban shi shike jan su shike musu ainihin ayyuka yusjib da'ifa wa yurdifuhu wa yad'u lahu yakan ainihin taimaki mai rauni ya goya shi a bayan shi kuma yana musu addu'a zakarahu abu dauda abu dauda ya ambaci ainihin wannan hadisi a cikin lamba ta 2639 min hadisi Jabir da isnadi ingantacce yana kasancewa gashi ne yace saqatul jaishi shine a ƙarshen sojoji wa yuzji ma'anan shi ya suko yana jan su shine ke ainihin wato bada commander umarni cewa ayi nan ka ayi nan abunan abucan da kai shi yake waɗannan ayyuka ka ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiyarsa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi julusihi wattika'i shari'a da tsarin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen zaman shi da yadda yake kishingida kana yajlisu ala al-ard manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zauna akan ƙasa jama'a babu tabarma wa ala al-hasiri yakan zauna akan tabarma wal bisati yakan zauna akan dadduma duka in ya samu yakan zauna in bai samu ba ya hakura ya zauna akan ƙasa وقالت قيلة بنت مخرمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيلة بنت مخرمة وتدقت كن صحابي ما ترأينهم حريف بن حسان الشيباني تكي تشيوا نازوغن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد القرفصة ياي زمن قرفصة شيني سكوات yayi ne wannan tsuguno ko mutum bai zauna haka a natsa ba zaman alaman yanzu zan tashi mai sunan shi da wasu jama'a tsuguno ko to yayi tsuguno qalat tace falam ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kal mutakhashshi fil jilsa yayin da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman ya ainihin natsu wannan zaman dake da wahala kaman kuma ya natsu da shi ur'itu min al farq sai naji tsoro ya kama ni ya manzo Allah zai irin wannan zaman kaman me yasa ya zama tsoro ya kama ta cewa ko ba lafiya ne ولما قدم عليه أدي بن حاتم لوكتن دا أدي دان حاتم يزو ونن فستو دا يدو مسلنتا دعاه إلى منزله يا كراش زوا جدنسا فألقيت إليه الجارية فألقت علي إليه الجارية وسادة دا أكزو جدن النبي صلى الله عليه وسلم سيوة إربي واتزو سيتا أجو منزان الله بلو يجلس عليها دن يزونا أكي فجعلها بينه وبين عدي sai ya ture fulo din ya sanya fulan tsakankanin shi da tsakanin Adiyu kamar ya ba Adiyu dama shi ya zauna akan fulan shi ba kon kenan wajalasa alal ardi sai ya zama shi kawai akan kasa qala Adiyu sai Adiyu yace fa araftu annahu laysa bi malakin daga nan na gane wannan ba mutum ne sarki mai san sarauta ba duk mutumin da zaka zo wurin shi sai ya zauna a kasa ya miko maka abin zama ka gane ba wani san duniya yake bayan mutumin da zaka shiga fada shi ko ofishin shi ko gidan shi yana da wata kujera ta musamman da yake zaune kai kuma sai dai ka zauna a kasa wannan alaman mai san duniya kenan mai san sarauta ba haka bane wa kana yastalqi ahyanan wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kishingida shine istilqa mutum ya kwanta akan bayansa ya kalli sama wa rubama wada'a ihda rijlaihi ala al-ukhra har ma ya daura kafa daya akan daya na'am rigingine kenan ko yau rigingine na'am jazakumullahu khairan wa wada'a wa rubama wada'a ihda rijlaihi ala al-ukhra wan lokaci yakan sanya kafar shi daya akan daya in yayi rigingine din sai kuma ya daura kafar shi daya akan daya haka kafa daya na kan daya irin da yadda galibi mutane da suka kwanta rigingine sukan yi dan ka dan ji dadi dan ka dan haka wa kana yattaki'u ala al-wisada to wannan shine kishingida din ko yakan kishingida akan filo akan matashi wa rubama taka'a ala yasari har ma yakan kishingida koda akan bangaren hagu ne wa rubama iktaka'a ala yamini wani lokaci kuma akan dama wa kana idha ihtaja fi khurujihi ya kasance idan ya buƙatu zuwa ga fita tawakka ala ba'di ashabihi min ad-da'f lokacin da yayi rauni kamar sanda yake har rashin lafiya yakan kishingida akan wasu daga cikin sahabban shi musamman Zaid dan Harisa da Ali dan Abi Talib sai ya shiga tsakankanin su sai ya dafo kafadar su haka ya sanya hannayen shi akan kafadar su shi kuma a tsakiyar su sai ya zama ya samu ƙarin ƙarfi da ya dogara akan kafafun sa ba ina fata mun gane wannan jama'a gaji yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a yake zaman shi zama ne wanda yake na mutumin da yake mai kankan da kai wanda bai dauki duniya a bakin komai ba fasdun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi qada'il haja wannan kuma fasli zai bayani ne game da shari'ar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da idan ya je biyan bukata kashi ko fitsari ko wanka kana idza dakhala al-khala'a qala manzan allah sallallahu alaihi wa sallama in bai shiga ban daki yakan ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith ya allah ina neman ka tsare ni daga shedanu maza da mata mugayen shedanu maza da mata sannan sai ya shiga bayi wannan ta daga cikin addu'o'i tabbatattu a sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wajen shiga bayi iyakata kenan yadda ka jita akwai wata nau'in daban kuma kaman cewa bismillah domin yazo a cikin hadisi ingantacce cewa sitru ma bainal insi wal jinsi ma bainal insi wal jinni bismillah sitrar da ke sa shamaki tsakanin dan adam da aljanu idan ya faɗi bismillah aljanu mugaye wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih din sa da al-imam muslim da kuma al-imam at-tirmidhi shi ma ya fitar da shi da abu dauda da imam an-nasa'i da al-imam ahmad a cikin musnad gabaki ɗayan su sun fitar da shi da isnadi daga ainihin anas dan malik sahabi Allah ya kara masa yadda sai ce ar-rijsi shaytanir rajim kazanta shaytani wanda yake ainihin abin wurgi da shi to wannan ƙarin bai tabbata ba jama'a wannan ƙarin bai tabbata ba yazo wannan ƙarin a cikin riwayar ibnu majah ne daga sahabi abu umamah al-bahili da isnadi wanda yake da'ifi da aka ƙari ne munkari yazo ne a cikin addu'an allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi sai kuma a ce ar-rijsi najasi shaytanir rajim to bai inganta ba wannan ƙarin wa kana idza kharaja yaqulu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yakan ce ghufranaka iyaka abin da yake fada kenan ya Allah ina neman gafararka wannan shi ma ingantacciyar riwaya ce a cikin littafin al-Imam at-Tirmidhi sunan kenan da kuma Abu Dawuda da Ibn Majah da Musnad al-Imam ainihin Ahmad da al-Imam Ibn Khuzaimah a cikin sahih ɗinsa da shi da Hakim dukkanin su surwaito waɗannan ainihin riwayoyi da ingantaccen isnadi babu ko ƙura kan shi insha Allah wa kana yastanji bil ma'i tarata wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi tsarki da ruwa ya wanke fitsari ko kashi da ruwa wa yastajmiru bil ahjari tarata wani lokaci kuma yakan yi ainihin tsarki ne da duwatsu wa yajma'u bainahuma tarata wani lokaci kuma yakan hada dukkanin biyu bayan ya goge da dutse sannan kuma ya zo ya bude ruwa wa kana idza dhahaba fi safarihi lil haja intalaqa hatta yatawara an ashabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan a halin tafiya ne ana tafiya a cikin daji ko a sahara ya buƙaci zagayawa yakan bar inda mutane suke ne har sai an daina ganin shi wa rubama kana yab'udu nahwal milayn wani lokaci sai ya tafiya mil biyu kamar kilomita 6 kenan ko sai an daina ganin shi gaba ɗaya ba kai mutane suna nan kai kuma ana kallon katan kai ka fito da bakari ka kama fitsari ba wannan daga cikin rashin tarbiyya da mutane suke fama da shi muyi magana akan wannan kwanaki cewa daga cikin mugayen al'adun mu a nan ƙasar shine mutane suna yin fitsari da bayan gida ana kallon su wannan ya saba al'adan ko ina an banda a ƙasar nan jama'a din da kaje a duniya ba za ka ga ana yin haka ba saboda kuma nan akwai ƙarancin wuraren biyan buƙatu kowa a cikin gida yake kadai da kuma cikin ɗakin shi yanzu a gidan ma zaka idan inda aka zo wani inda mutane suke public places babu wuraren buƙatun ƴan adam babu convenience a masallatai da kasuwanni da wuraren cin abinci da makarantu da majalis na mutane da wuraren tarurruka duka ko ina babu bayika ko kuma inda akwai din an yi itikarin su an yi monopolize din sai a samu guda daya a kulle a ce wannan na chairman ne wannan na director ne duk an kulle sauran mutane kuma kamar su ba su da tsuriya kashi kamar shi kadai iya kashi ba zai bude ba sai ya zo da mukullin shi personal sannan zai bude ko kuma in za a in zai amfani da shi a bude wa wani a ba wani ya bude mishi wanda yake wato masinjan shi wannan yana da a cikin abun mamaki jama'a na taba karanta wani labari ko in ce na saurara ana yin a radio BBC suna taba kiki taba karatu suke ba da labari ko wani bako daga nan Najeriya ya je sai je hawo ginin da BBC suke a London lokacin sallah azhar yayi sai suka ba shi alola shi da abokin shi wanda ya kai mu ziyara wanda shi ma'aikaci ne a wajen suna cikin alola a wurin alolan sai kuma ga wani mutum ya zo ya shiga bayi sai shi ma'aikaci yake ce ma wannan bakon kaga wannan fa shine shugaban gidan rediyon nan gaba daya duk tsawon ginin nan shine shugaban mu kuma gidan rediyon ana yin shirye-shirye da sama da yare 30 shine gaba daya overall oga na wajen duka sai ce ah yanzu shine amma in zai fitsari sai ya zo nan bayin talakawa yace ware kuwa sai suka tsaya yare suka ce ka tura wannan ba su da hankali da ya fito yasa dariya sai tambaye ma'aikacin nashi yace dare me kuke yi sai yace wannan abokina ne kaji abinda na gaya mai shine yace ku tura ba ku da hankali shine shi ma sai tantare dariya yace ku baka ke ba ku da hankali to ka gani jama'a akasi in mu ne anan kowane ogana da office din shi akwai bayi zaka ba wanda yasa san da yake wani abu mu kuma talakawa da masinjoji sai abin mana wani wanda ya riga ya tsutsa wanda ma bai shiguwa wani ya kashi wani ya zo ya saka talfifa ya kare yi akai ba za a wanke ba zaka ba da ka ga oga a wajen to wannan rashin hankali ne a tunanin turawa mu kuma a tunanin mu nasu shine rashin hankali to sai ka kalla da kyau a hankalce wanne ne rashin hankali namu ya rashin hankali saboda na farko waste ne na resources sannan kuma da nuna cewa mutane ba iri ɗaya bane da masu wanka a titi eh yanzu in ka bi hanyar Kano din nan Kadawa ga sanan kwarai nan in ka bi hanyar Kano da kuma ƴan kudu in ka shiga wa kudu baje kanan Neja ka gani da kogi da makamantansu za ga har mata da mamansu raɗe-raɗe balagaggu manya mata suna wanki ko suna wanka a bakin titi ana wucewa ana ganin su tsarara duk wannan maguzanci ne ba shari'a bace a takaice jama'a yana da kyau malam ya tsaya yana faɗa akan wannan abun Allah ya gafarta mishi akai cewa yana daga cikin kuskure a zo yin wani wuri inda mutane su dinga taruwa amma ba a yi tunanin bukatunsa ba a ce an yi masallaci babu bayi jama'a babu wurin wanka babu wurin kashi, babu wurin fitsari, babu inda za a aje gawa a mata wanka, babu wurin da za a iya aje wani a bashi medication, da wani zai suma a wajen ba a san next abu da za a mishi ba. Wannan dai yana daga cikin rashin tunani. Ko a zo a yi gini gashi nan wanda yake complex gini, babu exit ko kwaya daya, babu wani wuri da za a ce idan ana cikin emergency a bude mutane su fita. Wannan yana daga cikin matsalar shi ma, rashin sanin yadda ake tsara wuri. Sai ka je masallaci, katon masallaci in Allah ka takare ka rasa inda za ka yi alula. Ko kuma kamar da malamin yake kwatancen, wani sai ya je masallaci tana ashe ya da janaba a jikin shi, ko ya ji bukatar kashi ko fitsari, sai dai ya fito bakin titi ko bakin gota da ke kusa da masallacin, haka zai fada azzakarin shi ya fitsari, ana wucewa ana ganin shi. Duk wannan jama'a kauyanci ne da rashin kan gado. Ya kamata kuma masu yin karatu na architecture da building da sauran harkokin gini ya zama sun saka wannan a cikin tunaninsu, cewa a dangewa mutane gine-gine wanda suka dace da al'adunsu. Yanzu kaka gani ba ganin gidan mai, inda za a yi gidan mai a ƙasa Hausa, sai ka ga daga cikin integrated part na gidan man sai an yi masallaci, saboda an san cewa ma'aikata da masu motoci da matafiya da za su tsaya a wajen za su buƙaci zuwa ga yin sallah. Amma sai ga masallacin bai da bayi, ko kuma ga masallacin ba ruwa. In ba ku da ruwa a motar ku, sai ku rasa yadda za ku yi. Ga masallaci, kuna so ku yi sallah, babu ruwa. To ya kamata in an yi masallaci a yi bayi, a yi wurin alula, ya zama kuma akwai ruwan kodayaushe, saboda waɗannan abubuwa ne dole za a buƙaci su a masallaci. Da kuma jama'a, gaskiya mu daina itikarin bayuka muna mai da su, muna personalize din su. Har mutane ma suna ganin wai aibi ne kai a ganka a wani bayi wanda talakawa suke amfani da shi, ba aibi ba ne. Kuma wannan zai sa sai a gyara da talakawan a ma'aikatu. Idan ogan ya san cewa zai dinga zuwa wurin, to zai sa a gyara. Akwai wani babban mutum sanda ya minista a Abuja, kai ba ma kowa ba ne, wannan gwamnan Kaduna nan yanzu ne, ƴan Rufai ɗin nan, Allah ubangiji ya sadada shi. Lokacin da yake ministan Abuja, sai ya lura cewa a FCDA mutane suna yawan fita break karfe 1, wani bai dawo ba sai karfe 3, da suna ya tafi cin abinci, saboda za a yi ta kewaye Abuja ana neman gidajen abinci. Sai ce to a zo a kafa gidan abinci a cikin minister, kuma kowa ya dinga cin abinci a wajen. Aka samu wata mata aka ba ta wuri ta kafa rumfa tana yin abinci, shi ma a wuri yake cin abinci. Da aka sai zama haramun ne wani ma'aikaci ya fita cin abinci waje. Akwai duk abin da kake bukata waje, akwai African da continental ake cewa ko duka akwai su. Kaga ko dole a gyara abincin, tunda minista ma yana ci, director ma yana ci, masun jama'a sai zo shi ma ya ci. To haka in bayi ya zama kowa na amfani da shi, da manyan mu da ƙananan mu, kowa zai kokarin bari a gyara. Talaka ne kokarin bari a gyara dan kada ogan shi ga Allah ta wajen. Shi kuma ogan zai kokarin bari a gyara dan kada ya zama yana amfani da abin da yake substandard. Sai a samu an taimaki juna. Amma din da ka ji haka ne, local government, makarantu, ministries, farasasa, din da ka ji haka yake, za a yi wani bayi dan kankani in ka wuce ta kusa da jama'a sai ka yanka sanyi wani, saboda tsabar lalacewa shi. Amma su kuma manyan kowa na da nashi a saman bene, zaka ga in ka bi baya zaka ga duk ga inda suke zararo mutane kashi nan zuwa cikin sokawai. Allah shi kyauta jama'a, sai mu kwana nan insha Allah, idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga kan gaba cewa hadihu fi qada'il haja. In Allah ya kai mu gobe a ranar Alhamis da muka yi karatu na karshe, an mun tambayi akan wani barusa da nayi, nayi magana akan lauyoyi cewa suna cutar mutane. Sai lauya ko ya san ba za ka ci shari'a ba, kawai sai kawai ce maka za ka ci shari'an nan, ya anshe kudinka, kuma shi aka je ya baka kawai shikenan, shi da ya ci kudin shi, kuma an rufe kuma za a shi ba za a rufe shi ba. Shine wani daga cikin lauyoyi a nan makaranta yake gaya min cewa ko da lauyoyi suna yin haka, amma abinda suke yi ya saba wa ka'idar aikinsu. Wasu ne suke yi ɓata gari, amma is unethical. Ba wai suna yin haka ne a matsayin sana'arsu ta halasta musu yin haka ba, a sana'ance ba a ce su yi haka ba, suna yi ne saboda rashin gaskiya da ba ka rasa masu rashin gaskiya a kowace sana'a. Kuma har ma cewa akwai hukuma ko kwamiti na discipline wanda ke kula da wannan yanayin. Sai da idan aka samu wani lauya ya cuci wani client irin wannan cutar, ko wata cuta wadda take tana da alaka da aikin shi, idan client din ya daga maganan za a saka waɗannan hukuma su bincika kuma su bi mishi haƙin shi.